الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke yin tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Laraba 12 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 12 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya gabanin mu shiga tafsiri za mu duba wasu daga cikin sashen tambayoyi da bukatu da aka rubuto wannan na cewa assalamu alaikum malam fatan kun sha ruwa lafiya Ubangiji Allah ya karbi ibadunmu amin Malam tambaya ta ita ce Na samu matsala ne a haihuwa sai likita ya ba mu shawarar na saka implant na shekaru 2 na shekaru 5 na saka implant din ya dauke min jinin haila yanzu mun rabu da miji implant din yana jikina malam ya zan dauki idda na zan yi amfani da watanni ne ko sai na cire implant din zan yi amfani da jinin haila uku to dangane da idda dama jini uku ne mace in tai ta kare iddarta wacce aka sake ta haka Allah ya bayyana cikin alqur'ani
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
الله مدوكاكين سركي يتي كومودان دا اكا سكيسو زاس زونا سجرا كاونانسو هر سوان جيني غدا اوكو توانان شيني اسالي wacce kuma batta jini ita kuma ita ce za ta yi watanni uku ta ma wannan ayar tana nan a can suratu talaq as-sughra
wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahum واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم wannan an yi bayani kan iddar mutane guda uku. Allah ya ce wallahi ya isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur. Macen da ta ɗebe tsammani daga jini saboda girman shekaru, ko kuma haka ita Allah ya yi ta kwata-kwata batta jini, to irin wannan iddar su zai zamanto thalathatu ashhur, watanni guda uku, in sun cika shi kenan sun kare idda. Sannan sai kuma wacce take ma'abociyar ciki zuwa ta sauke wannan ciki, ma'ana ta haife shi. To saboda haka wannan tambaya taki ke bakya daga ɗaya daga cikin ukun nan na ƙarshe, wacce ta ɗebe tsammani daga jinin idda, jinin haila, saboda tsayin shekaru ko yawan shekaru, misali shekara 50, 60, 70, wannan ta ɗebe tsammani zai wahala jinin al'ada ya zo mata. Saboda haka iddar ta za ta zamanto watanni uku. Sannan wallahi lam yahidna, wanda kwata-kwata su basa jinin al'ada, su ma iddar su za ta zamanto watanni uku. Sai kuma ulatul ahmali, ma'abota ciki, ajaluhunna an yada'na hamlahunna, yayin da idda su za ta kare shi ne haife wannan cikin nasu, wannan shi ne ajalin da aka haddade musu. To ke bakya ɗaya daga cikin waɗannan uku, saboda ke kina yin jini, abinda ya hana ki yin jinin al'ada wannan magani da kike amfani da shi wanda kika sa a jikinki. To saboda haka wane dalili ne dama ya sa kika sanya wannan abin da zai hana ɗaukar ciki, saboda kina tare da mijinki, akwai yiwuwar koyaushe ciki ya iya shiga. To amma yanzu tunda an rabu da miji, kaga ba a tsammanin ciki ɗin zai shiga, saboda haka cire shi, shi yafi gare ki, sai ki yi iddarki da jini tunda kina yin jini. Wadda ba ta yin jini kwata-kwata, ita haka Allah ya yi ta, da kuma wacce ta ɗebe tsammani daga yin jini, su ne za su yi idda da watanni guda uku. Amma wacce take yin jini yanzu wani dalili ya sa ta tsayar, in dalilin ya kau sai ta bar jinin ya ci gaba da gudana. Kuma dalilin yanzu ya kau, likita dama ya miki umarni ki tsai da haihuwa saboda lafiyarki na tsawon shekaru 5. Yanzu tunda kun rabu da mijinki, kin ga ba za a kawo miki tsammanin haihuwa ba, saboda aka cire wannan abun, shi ne ya fi gare ki, ki samu ki idda ki, ki kare, ba za ki idda da lissafin watanni ba, za ki idda da jini ne tunda kina yin jinin al'ada, sai ki cire shi ki samu ki iddar ki, wallahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam, ina neman sadakar Alƙur'ani ni da yarana, in Allah ya sa an samu a ba wa malam Isa. Allah ya sa mu dace, Allah mai da malam gida lafiya, amin. Wannan tana nema ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ya saya mata Alƙur'ani, ita da yaranta, duk da cewar dai bata ambaci adadin yaran nata ba. To duk wanda Allah ya bashi iko, ya bashi dama, ya saya mata Ƙur'ani, wannan ɗin alkhairi ne ciki, domin a duk sanda ta karanta ko ƴaƴan nata suka karanta, shi wanda ya siya ɗin yana da wannan ladan, Allah ya sa mu dace. Sai wannan kuma na cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, ina neman addu'arka da ta sauran 'yan uwa, za a yi ma iyali na tiyata in Allah ya kai mu gobe, da fatan Allah ya sa a yi asa'a kuma ya ba ta lafiya, amin. To wannan aiki da za a yi na tiyata wa iyalinka, muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da sunayensa kyawawa, da siffofinsa madaukaka ya sa a yi wannan aiki cikin nasara, a ƙare cikin nasara, ya sa wannan tiyata da za a mata ya zama sila na samun sauƙinta. Allah ya ba ta lafiya, ya kankare mata zunubanta da wannan jinyar tata. Ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma ƙarƙashin aya ta 36 da muka fara yi a jiya, ba mu ƙare tafsirin ayar ba, lokaci ya ɗaga mana hannu. Wannan ayar mun yi tafsiri da bayani da sharhi kan wani sashe na aya ɗin, amma kuma ba mu kammala tafsirin ayar gaba ɗaya ba. Faɗin Allah maɗaukakin sarki, fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wannan ɓangarori na wannan ayar tafsirin su ya gabata. Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari yadda shaitan yayi kai kawo wajen jefa annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u cikin aiki na sabawa Ubangiji dangane da hani da ya musu daga ci daga bishiya cikin bishiyoyin aljanna. Wannan yasa Allah maɗaukakin sarki ya fidda su daga gidan aljanna wacce suka kasance suna cikinta, wacce ta ƙunshi ni'imomi wanda suke masu tarin yawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, sai muka ce ku sauka ban ƙasa, sashenku na gaba da sashe. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wannan gabarta ayar ita ce ba mu ƙare tafsirinta ba, lokaci ya ƙure mana. To amma gabanin mu ƙare tafsirin wannan gaba na wannan aya ta ƙarshe, a jiya idan ba a mance ba mun yi ishara kan wasu abubuwa guda biyu. Na farko, gwargwadon muddar da annabi Adam alaihi salam ya ɗauka cikin gidan aljanna. Imamu Hakim ya fitar da hadisi a cikin Mustadrak ɗinsa, hadisin da yake kan sharaɗin Bukhari da Muslim, wanda aka samo daga Ibnu Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa gaba ɗaya. Ibnu Abbas yake ba da labari cewa ma sakana Adamu fil jannati illa ma baina salati al-asri ila ghurubi shamsi. Annabi Adam alaihi salam bai zauna a gidan aljanna ba face ɗan tsakanin sallar la'asar zuwa faɗuwar rana. Shi ne gwargwadon abin da ya zauna a gidan aljanna. Kenan muddar da annabi Adam ya ɗauka a cikin gidan aljanna daga la'asar ne zuwa faɗuwar rana, in ji Ibnu Abbas, Allah ya yarda da shi. Wannan bayani na Ibnu Abbas malamai suka ce yana da hukuncin annabi ne ya faɗa. Me yasa yake ɗaukar hukuncin annabi ne ya faɗa? Saboda shi sahabi idan ya faɗi abin da bai kamata a ce ya sani ba, koyayyen abu irin wannan sai ta hanyar wahayi, to zai zama yana ɗaukan hukuncin kamar annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa. Al-Hasan al-Basri, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama, ya ce labisa Adamu fil jannati sa'atan min nahar. Annabi Adam ya zauna a gidan aljanna sa'a guda na wuni, sa'a guda daga wuni Annabi Adam ya zauna a cikin gidan aljanna. To wace irin sa'a? Irin sa'ar da muke lissafi? A'a, ba irin sa'ar mu bace. Sa'ar da Al-Hasan al-Basri yake magana ita ce wacce take daidai da kwana 130. Sa'a ɗaya cikin sa'o'in da Al-Hasan al-Basri ke magana a kanta malamai suka ce tana daidai da kwana 130. Kwana 130 kuma watanni hudu ne da kwana 10. Gwargwadon yanda matar da mijinta ya rasu za ta yi idda. Shine gwargwadon zaman da Annabi Adam ya yi a cikin gidan aljanna, kwana 130, watanni hudu da kwanaki 10. Inji Al-Hasan al-Basri. To waɗannan riwayoyi da suke ƙoƙarin hakaito mana gwargwadon muddar da Annabi Adam alaihi salam ya yi cikin gidan aljanna, wasu daga cikin malamai sun ce ijtihadi ne na magabata, saboda ba a samu nassi kai tsaye daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba. Imamu Muslim ya fidda hadisi wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi, da yake bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wace rana ce Annabi Adam aka fidda shi daga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace khairu yawmin tala'at fihi ash-shamsu yawmul jumu'a, mafi alkhairin wuni da rana take fito masa shine wunin ranan juma'a. Fihi khuliqa Adam, cikin wannan wuni aka halicci Annabi Adam, kenan a ranar juma'a aka halicci Annabi Adam. Wa fihi udkhila aljanna, kuma a ranar juma'a ce aka shigar da Annabi Adam cikin gidan aljanna. Wa fihi ukhrija minha, sannan a ranar juma'a ce aka fidda Annabi Adam daga gidan aljanna. Wa fihi taqumu as-sa'a, sannan a ranar juma'a ne alkiyama za ta tsaya. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To ƙarashin bayani na wannan aya, Allah maɗaukakin sarki ya ce walakum fil ardi mustaqarru, da Allah ya yi umarni wa Annabi Adam alaihi salam su sauka ban ƙasa shi da matarsa Hawwa'u, sai ya ce walakum fil ardi mustaqarru, kuma kuna da tabbatuwa a ban ƙasa. Kuma kuna da tabbatuwa a ban ƙasa, wane irin tabbatuwa ne suke da shi a ban ƙasa? Malamai sun yi fassarori guda biyu dangane da wannan bayani na Ubangiji cewar kuma kuna da tabbatuwa a ban ƙasa. Abul Aliya, ɗaya daga cikin masana ilimin tafsiri, ya ce kuna da tabbatuwa a ban ƙasa guri ne da za ku tabbatu wajen kai kawo na hidindimunku da ɗawainiyarku, sannan kuma guri ne da za ku gina gidajenku, gidajen su tsaya ba tare da sun yi rawa ba, gidajen su tsaya ba tare da sun rushe ba. Shine ma'anar walakum fil ardi mustaqarru, kuna da tabbatuwa a ban ƙasa ta yadda za ku samu ku yi hidindimunku da ɗawainiyoyinku, ku gina gidajenku, ku noma gonakinku, saboda yanda kuka samu tabbatuwa a ban ƙasa. Ku gina guraren sana'o'inku, ku gina kasuwanninku, ku shimfiɗa titunanku, dabbobinku su yi kiyo a ban ƙasa, saboda yanda kuka samu tabbatuwa a ban ƙasa. Wannan kamar ishara Ubangiji yake yi wa ‘ya’yan Annabi Adam alaihi salam dangane da ni'ima da ya musu wacce take mai girma, na shimfiɗa musu ƙasa da ya yi, kuma ya ba su ikon tabbatuwa a kanta. Shi ya sa idan Allah ya so jarraban bayi, sai ya sa ƙasan ta yi rawa. Sai ka ji an ce an samu girgizan ƙasa a Australia, ko an samu girgizan ƙasa a America, ko an samu girgizan ƙasa a Ingila, ko an samu girgizan ƙasa a Faransa. Galibi irin ƙasashen kafuran nan su ne za ka ji ana samun girgiza. Wannan aya ce ta Ubangiji. Mukan dai anan ba na tsammani akwai wanda zai iya noticing cewar an taɓa samun girgizan ƙasa a yankinmu nan. Har dattawa, iyaye, ba na tsammani akwai wanda zai ba da wannan labari. To amma su ba a daɗe ba, kwanan nan ma akwai inda aka yi girgizan ƙasa. Duk waɗannan ayoyi ne na Ubangiji da yake musu ishara kan irin munanan ayyukansu na kafurce masa. To wannan na nuna mana girman ni'imar Ubangiji gare mu, mu ƴaƴan Annabi Adam, ta yanda inda Ubangiji ya ga dama tafiya ba za mu iya yi akan kasar nan tasa ba, sai mata umurni duk sanda muka fito za mu tafi akan ta tai tarawa, tafiyar ba za ta yiwu ba. Gidajenmu da muka gina inda Ubangiji ya ga dama ba za su tsaya ba, umurni ɗaya zai ba wa ƙasar sakan guda yayi yawa, duk gidajen za su iya rushewa inda Ubangiji ya ga dama. Umurni kawai zai bata ya ce ki tarawa kar ki tsaya, sai ta yi tarawanta kuma, duk kuma rawar da za ta yi duk wani abu da aka dora kanta ba zai tabbatu ba, ba zai tsayu ba. To haka zalika tafiye-tafiye daga wannan gari zuwa wancan gari, saboda fatauci ko kasuwanci ko ayyuka ne da kullum, mutane suna ta yi hankalinsa kwance, ba su da wata damuwar cewar ayin sun je gari kaza ko a hanyar su ta zuwa gari kaza, ƙasar ba za ta tsaya ba, ba ta tabbatu ba, za ta yi rawa, za ta yi girgiza, mutane ba su wannan tunani. To ban sani ba shin muna tuno wannan ni'imar da Ubangiji ya mana, na shimfiɗa mana wannan ƙasar da yayi kuma ya tabbatar da ita ta tsaya cak, duk wani hidindimun mu muke yi a kanta, za mu koyi karatu a kanta, mu yi ibada a kanta, hatta masu sabo a kanta suke sabon. Allah ya tabbatar musu da ita, walakum fil ardi mustaqarrun, kuna da tabbatuwa a ban ƙasa, saboda yadda Allah ya rike mana ƙasar da duwatsu, yasa duwatsu suka zama tirkewa ƙasar, ta yadda ƙasar ba ta rawa, ba ta girgiza, ba ta nitsewa, ga ta nan a tsaye, ba za ta lume ta nitse ba, don in ta lume ta nitse, mu ma sai mu lume mu nitse, gidajenmu su ma sai su lume su nitse, abinci da muka shuka shi ma sai ya lume ya nitse, sai ka ga rayuwa ba za ta yi kyau ba. Wannan ni'ima ce mai girma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana. To wannan fassara ta farko kenan da aka samo daga ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri, shine Abul Aliya. Wannan fassarar akwai ayar da za ta ƙara fito da wannan fassara da Abul Aliya ya yi na faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, faɗin Allah maɗaukakin sarki, amman ja'ala al arda qararan.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.
Allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya da Al-Ramma ya karanta, martani yake mayar wa masu bautan gumaka waɗanda suka ajiye bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gefe, suka rungumi bautan gumaka waɗanda suke tauyayyu, waɗanda suke nakasassu ta ko ta wace fuska, waɗanda ba su da wani tasiri a karan kansu, balle su yi ma wani, ba sa iya azurtawa, ba sa iya amfanarwa, ba sa iya tunkuɗa cutarwa. Allah sai yake mayar da martani wa masu bautansu cewar, amman ja'ala al-arda qararan, shin wanda ya sanya ƙasa ta tsayu, ba ta rawa, ba ta girgiza, ba ta faɗawa ta lume, shi ne ya fi cancanta a bauta masa, ko kuma su waɗancan waɗanda ba za su iya tsinana wa kansu komai ba su suka fi cancanta a bauta musu? To shi ne Allah ke mai da martani cikin wannan aya, amman ja'ala al-arda qararan, shin wanda ya sanya ƙasa ta zama matabbaciya, tsayayya, batta rawa, batta girgiza, batta faɗawa ta lume, waja'ala khilalaha anharan, sannan a tsakiyarta ya sanya ƙoramu da tafki-tafki da bayin Allah za su amfana da su wajen gine-ginensu, wajen barruwansu wa shukokinsu, wajen bayi wa dabbobinsu da sauran bukatunsu na yau da kullum, waja'ala laha rawasiya, sa'annan kuma ita wannan ƙasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mata tiraku da suka rike ta, ta ƙara tsayuwa, ta ƙara ƙarfi, ta tsaya daren daƙam, waja'ala bainal bahrain hajiza, sannan wani abun ban mamaki ga al'amarin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda mutane ba sa kula da shi, kogi ne zaka tarar nan bangaren, idan ka dandana ruwan zaka ji gishiri gishiri, ta nan bangaren kuma in ka dandana ruwan sai ka ji shi mai dadi, kuma kogi ne gashi nan guda guda daya. Ubangiji ya sa shamaki wanda baka ganin shamakin, kai dai kawai ruwa ne gashi nan kana ganin shi a hada a guri guda, amma Ubangiji ya sa shamaki, wannan ruwa mai gishiri gishiri ba zai hadu da wannan ruwa mai dadi dadi ba, haka shi ma mai dadin ba zai hadu da mai gishiri gishiri ba, wannan iko ne na Ubangiji. Duk waɗannan gumaka da ake bauta musu ba su da iko na aiwatar da wani abu cikin waɗannan abubuwa da Ubangiji ya aiwatar. Kenan wannan yake nuna cancantar sa a kebe shi, a iyakance shi da bauta, saboda waɗannan ayyuka da yayi babu wani mahaluki da ya isa yayi. To wannan ayar ɗan uwa za ta ƙara fito mana da wannan fassara da aka samo daga Abul Aliya na fadin Ubangiji subhanahu wata'ala, walakum fil ardi mustaqarr, kuma kuna da tabbatuwa a ban ƙasa, saboda yadda ya tabbatar da ƙasar ya rike ta ta tsaya cak, batta rawa batta motsi batta girgiza batta lumewa. Fassara ta biyu da aka samo ta daga Imam Suddi, shi ma yana ɗaya daga cikin manyan masana tafsirin Al-Qur'ani, na fadin Ubangiji walakum fil ardi mustaqarrun, mustaqarrun da ake nufi a nan shine cikin kabari, kuma a cikin kabari kuna da tabbatuwa, saboda ai a ban kasa kuna motsi, amma in kun mutu an sa ku a kabari sai ku tsaya cak, ku tabbatu a guri guda. Yace abinda Ubangiji yake nufi kenan da cewa da yayi walakum fil ardi mustaqarrun, kuma a cikin ƙasa kuna da tabbatuwa a yayin da kuka mutu aka sa ku, sai ku tsaya cak, ku daina motsi. Waɗannan fassarori guda biyu kowanne zai tafi da ma'anar aya ɗin. Muna da tabbatuwa a ban ƙasa ta yadda zaka zauna hankalinka a kwance, yanzu ga kunan duka a zaune. Saboda me? Saboda ƙasan a tabbace take, a tsaye take. Dan da ba a tsaye take ba, da yanzu ana ta rawa. Haka zaka iya tashi ka tsaya kai minti 20 minti 30 awa guda cak, ba wani abu da ya faru na ka, ko ka kauce ko ka zame ko ka fadi, saboda wai kasar bata tabbatu ba, a'a tabbace take. Shi yasa ginin nan na masallacin nan gashi nan a tsaye cak shekaru aru aru, bai tsage ba balle ya rushe. Me yasa? Saboda kasar a tabbace take. To haka zalika a yayin da bawa ya mutu aka sanya shi cikin kabarinsa, asalin tabbatuwa kenan tunda motsi ya tsaya. Kenan ma'anar walakum fil ardi mustaqarrun zai dauki fassarorin guda biyu. Tabbatuwan mu a ban ƙasa ne yadda muke samun damar gine-gine a ban ƙasa ba tare da ginin ya rushe ba. Ne yadda muke samun damar shuke-shuke a ban ƙasa ba tare da shukokin sun fadi ba, saboda wai a ce ƙasa bata tabbatu ba, ko kuma shukokin su lume cikin ƙasa, saboda rashin tabbatuwar ƙasan duk haka baya faruwa. Za a zo a yi titi a ban ƙasa, kuma a ɗau shekara da shekaru ana amfani da titin ba tare da ya faffashe ko ya tsage ba, saboda rashin tabbatuwar ƙasa. Haka wannan ya kunshi ma'anar walakum fil ardi mustaqarrun. Sannan kuma ya kunshi ma'anar walakum fil ardi mustaqarrun a lokacin da bawa ya mutu aka sa shi cikin kabarinsa, zai samu tabbatuwa na rashin magana, na rashin motsi, na rashin kaikawo, tunda yanzu an ɗauke masa ransa. Allah madaukakin sarki ya ce wa mata'un, kuma kuna da ɗan jin daɗi ƙanƙani. Tunda fassara guda biyu aka yi, a inda Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun, kenan a nan ma da Allah ya ce mata'un, shi ma kamata ya zama fassara biyu ne. Ina fata ana fahimta. Kuna da ɗan jin daɗi ƙanƙani a nan ban ƙasa. Rayuwar da muke na ban ƙasa, duk daɗin da mutum yake ji ƙanƙanin jin daɗi ne, takaitaccen jin daɗi ne. A ce a samu miloniya a ban ƙasa, ba wanda ya fi shi dukiya a duniya. To duk daɗin da yake ji takaitaccen jin daɗi ne, shine ma'anan faɗin Ubangiji wa mata'un ilahin, kuma kuna da jin daɗi a ban ƙasa zuwa wani lokaci. Wani lokaci? Lokacin da za a ɗauki rayukanku ku koma ga Ubangiji. Wannan kamar wa'azi Ubangiji yake mana cewar, kai ɗan adam, duk daular da ka samu kanka a ciki, duk walwalan da kake ciki, duk ni'imar da kake ciki ka tuna na taƙaitaccen lokaci ne zai gushe. Shine wa mata'un ilahin, da kuma jin daɗi na ɗan wani lokaci shine ilahin zuwa wani lokaci. Ma'ana duk yanda ka kai ga jin daɗi, dole akwai ranar da jin daɗin zai ƙare. Imma ko Allah ya karɓe wannan jin daɗin tunda dama na Ubangiji ne ya baka, ko kuma ko da bai karɓe ba, jin daɗin na tare da kai ya ɗauke maka rayuwarka ka koma gare shi. Kenan ishara ce gare ka ɗan Adam, kar ka ruɗu da duniya, kar duniya ta ruɗe ka, saboda duk yadda jin daɗi ya kai ya kawo gare ka a wannan rayuwa da kake ciki na duniya, dole komin daren daɗewa akwai ran da zai ƙare. Ko da jin daɗin kai bai ƙare maka ba, to kwanakinka za su ƙare. Yaushe muka fara azumi ɗan uwa? Kamar jiya fa muka fara azumi, wai yau ana lissafin 12, ba kwa gani kwanakin nan suna gudu? Wannan gudun da suke fa kwanakinmu ne suke ƙarewa, muna kusantar kabari ne kullum, kullum kusantar kabari muke. Shi yasa duk yadda rayuwar duniya ta kai ta kawo, dole tana da iyaka. Shi yasa Ubangiji a nan gurin ya kira ta da ‘yar taƙaitacciya, shi ne ma’anar mata’un, jin daɗi wanda yake taƙaitacce, wato ba mai faɗi ba, ba yalwatacce ba. Haka mumini cikin mutanen Fir'auna ya faɗi a cikin Alƙur'ani, ishara ya yi dangane da wannan rayuwa taƙaitacciya ce, kar ka ruɗu da ita. Allah Maɗaukakin Sarki yake ba mu labari kan muminu Ali Fir'aun, da yake musu nasiha, yake musu wa'azi, yake cewa ya ƙaumi.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
Daga cikin wa'azi da yake musu yace ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata', ya ku mutane na, wannan fa rayuwar duniyar da kuke gani ƴar kankanuwar jin daɗi ce da bata taka kara ta karya ba. Wa innal akhirata hiya darul qarar, kuma lallai fa lahira ita ce gida wacce take ta tabbatuwa. Kenan duniya ba gidan tabbatuwa bane. Idan ma mutun ya rudu da abin da ke hannunsa na daula na walwala yasa ya mance da lahira, to wannan ya jefa kansa ramin da ba zai iya fitowa ba. Kuma shedan sautari da dama yakan yi wa mutane irin wannan kudubar, ya nuna musu rayuwar duniyar ita ce, amma kuma rayuwar duniya ba a bakin komai take ba. Shi yasa Ubangiji bai dauke ta a bakin komai ba, subhanahu wa ta'ala. A wani gurin ma Ubangiji ya bayyana mana cewa rayuwar ƴar kankanuwa ce, ba komai ba ce. Qul mata'ud dunya,
qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila.
Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama, ka ce wa al'ummarka mata'ud dunya qalil, jin daɗin duniya ƙanƙani ne. Kenan duk yadda ka kai ga samun dukiya ta duniya, abun duniya, to ka sani ƙanƙani ne in ka kwatanta shi da na lahira. Shi yasa Allah ya ce wal akhiratu khair, lahira ita tafi liman ittaqa, ga wanda yake mai taqawa. Kuma wala tuzlamuna fatila, ranan gobe kiyama ba za a zalunce ku ba, komin kashin zalunci ba za a muku ba. Fatila a nan gurin idan ka cinye dabino, a ƙwallon dabino can za ka ga akwai ɗan wani ɗan takarda tsakanin ɓangaren ƙwallon dabino ta dama da ɓangaren ƙwallon dabino na hagu, wani ɗan ƙaramin takarda wanda in ka murje shi ma zai iya zama kaman ƙura. An gane ɗan farin takarda haka nan, shi ne ake kira a larabci fatila. To ko dai da irin wannan dai ba za a zalunce ku ba. Ma'ana komin kashin abin da kai Ubangiji zai baka kayanka ba zai zalunce ka ba, subhanahu wa ta'ala. To ayar tana nuna mana wannan rayuwa ta duniya da muke ganinta, ko da mutum ya samu daula ya samu walwala, to kar ya rudu da wannan daula da wannan walwala, saboda rayuwa ce wacce take takaitacciya kuma mai gushewa, wacce rayuwa ce dawwamammiya mai tsayi, wacce bata da iyaka, ita ce rayuwar lahira. Kenan mai dabara mai wayo shine wanda zai yi wa lahirarsa shiri da tanadi. Mai dabara mai wayo shine wanda ba zai bararraje ba a wannan duniya ya buɗe kafafunsa ya shantake. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abira sabilin. Aran wannan rayuwa ta duniya ka zama kamar baƙo, kaji cewa nazo baƙunta ne, koyaushe zan iya tafiya. Yanzu baƙo idan ya je gari ai baya shantakewa, baya bararrajewa. Jakar sama inda ya ajiye ta ba zai gusar da ita ba, kayan sama wanda zai bukata ne kawai zai fito da su daga jakar. Ai baƙo ba zai je gari ya sayi fegi, yayi gini, yayi kaza, a yana ji cashi baƙo ne, koyaushe zai iya tafiya. Kawai dai zai dan kama dan daki ne na kwana uku, sati daya, wata daya, ba zai je sai gida gurin da yaje bakunta ba, saboda ya san gurin ba matabbaci ba matabbatansa bane. To haka ake so ka zama a duniya, kaji cewa bakunta ka zo koyaushe zaka iya tafiya, ko kuma ka dauki kanka a duniyar nan kamar mai ketar hanya. Yanzu wanda yake ketar hanya ai ba zai zauna akan hanyar ba ko Allah Allah yake ya ketara ya wuce kafin abun hawa ya zo. To haka ake so ka dauki kanka a wannan rayuwa ta duniya. Ibnu Umar yake cewa idan ka wayi gari kar ka dauka cewa zaka kai yammaci, in ka kai yammaci kar ka dauka cewa zaka wayi gari, ai ba wanda ya san ran da zai mutu. Zaka ji ana cewa oh yanzu wani ya rasu, eh wallahi ya rasu, jiya fa muna zaune da shi a nan gurin fa, yace kaza ni ma nace kaza, sai ai ta mamaki, ashe kwanan ya kare ba a sani ba. Ba wanda ya san ranan da zai mutu, a ina zai mutu, wane lokaci zai mutu, wane sababi ne zai zama sababin mutuwarsa, babu wanda ya sani. To tunda haka ne ya kamata koyaushe bawa ya zauna a cikin shiri, duk lokacin da mutuwa ta zo dama ya a shirye yake. Allah ya datar da mu. To a wannan guri Allah madaukakin sarki yake gaya annabi Adam da shi da zurriyarsa cewa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, kuna da tabbatuwa a ban kasa da kuma dan jin dadi dan kankani takaitacce zuwa wani lokaci, shine lokacin da za a dauki rayukan bayi su koma ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan fassara ta farko kenan wacce za ta tafi da fassarar Abul Aliya da yayiwa walakum fil ardi mustaqarrun, ban sani ba ko ana tafi tare da ni. Fassara ta biyu da Imamu Suddi yayiwa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, za ku tabbatu a cikin kaburburanku, ku ji dadi a cikin kaburburanku. Ana jin dadi cikin kabari? Akwai jin dadi cikin kabari? Ya danganta, wasu za su iya jin dadi cikin kabari, wasu kuma za su yi ta shan bala'i da gwagwarmaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-qabru rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar, kabari da ka gani dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna. Wani zai zama masa a matsayin dausayi, yana shan ni'ima, yana shan dadi, yana jin cashi kama a shi rayuwar da ya ta yi a duniya, wahala kawai ya ta yi, da ma tintini kawai ya dawo kabarin yana shan ni'imarsa, saboda za a bude masa ni'imar aljanna tana shigo masa har Allah Allah yake a tashin kiyama ya samu ya shiga aljannarsa. Allah sanya mu ciki. Yace aw hafratun min hufarin nar, kabari ko kuma ya zaman turami cikin ramukan wuta. Wannan ga mutanen banza da kafirai da munafukai da fajirai da fasikai, kabari zai zama musu rami cikin ramukan wuta. To nan gurin idan mun dauki fassarar Suddi na walakum fil ardi mustaqarrun, wani fassara yayi shine za ku tabbatu a cikin kabari, wa mata'un ku ji dan dadi, dadin wane ne zai ji? Sai dai mu'minai ilahin. Kenan wannan yake nuna fassarar Abul Aliya tafi, saboda wanda ke rayuwa a ban kasa da kafiri da mumini duk za su ji dadi ilahin zuwa wani lokaci, lokacin da Allah zai dauki rayukansu. Amma in an zo kabari fa ba kowa bane zai ji dadi zuwa wani lokaci. Waye mai jin dadi zuwa wani lokaci? Sune muminai. Kafirai fa su kan batun dadi ya kare, kafiri ai yana mutuwa shi kan ya shiga uku ya lalace. Allah tabbatar da mu kan musulunci da imani har mu koma gare shi. Kafiri yana mutuwa ya shiga uku ya kade har guzunsa, babu batun jin dadi. Dadin iya na duniya ne. Akwai wata kissa da aka hakaito da ta faru da Ibn Hajar, babban malamin hadisi Al-Asqalani, Allah masa rahama. Ibn Hajar ana cewa alƙali ne mai yin hukunci, yakan fito akan abun hawansa na wancan zamani nasu, wanda ba kowa ne ke da ikon mallakar irin wannan abun hawan ba. Shine irin abun hawa da ake daura masa doki, doki ne yake jan abun hawan. Mun san irin wannan ai, kamar dan amalanki haka mai kyau, sai a daura masa doki, doki sai ya ja amalanken. To shine abun hawan Ibn Hajar din. Yakan fito a kansa ya tafi kotu ko ya tafi bukatunsa. To akan hanyar sa yana wuce wani kafiri. Shi kafirin kullun harkarsa irin ta black market ne. Mun san harkan black market. Mutum ya je dan siyo mansa a gidan mai, ya zo tsakiyar hanya ko wajen gari yana siyarwa, ya dan samu taro sisi ya dan ci riba. To shi wannan kafirin aikinsa kenan, zai wuni yana shan iska da rana, kuma zai ga Ibn Hajar ya zo tsaf-tsaf dinsa cikin sutura, cikin walwala, ya koshi a gida ya fito. Sai ce kai, to amma akwai wani hadisi da naji kuna fadi a addinin, yake ga Ibn Hajar. Ibn Hajar ya ce wani hadisi ne, ya ce cewa da kuke wai duniya aljannar kafuri ce, kurkukun mumini. To ba gashi nan ina ta shan wahala ba, in sha iska in sha rana, kai kuma gashi nan kullun kana cikin walwala, kana cikin daula, kana cikin nishadi. Sai ce yi aini, yanzu kaga bayanin nan da kai, duk da hadisin ba ingantacce bane, inji Ibn Hajar. Yace amma maganar haka take, duk inda kaga mumini duniya kamar kurkuku take a gare shi, in an kwatanta da ni'imarsa ta lahira. Yace shi kuma kafiri, duk inda ka gan shi a aljanna yake, in an kwatanta da azabar da zai sha a lahira, duk kunci da zai samu na rayuwa kamar a aljanna yake, in an kwatanta da azabar da za a masa a lahira. Wannan kafiri sai ya shiru bai ƙara cewa komai ba. To saboda haka wannan fadi na Ubangiji, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, kamar yadda nayi ishara fassarar Abul Aliya, za ta fi tafiya da fassarar ayar, kuna da tabbatuwa a ban kasa, kuma da dan jin dadi kankani har zuwa wani lokaci. Wani lokaci ne? Lokacin da za a dauke rayukan ku ku koma ga Ubangiji, daga nan jin dadin ya yanke. Sawa'un kafiri ne ko musulmi, iya jin dadin shine iya lokacin da za a cire masa ransa daga jikinsa, shikenan jin dadin ya kare. Yanzu abin da ya saura, abin da yayi wa kansa na tanadi wa lahirarsa, shi ya saura, da shi zai zauna a cikin kabarinsa. Na'am, sai Allah madaukakin sarki ya ce muna da lokaci.
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu at-tawwabur rahim.
To yanzu bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi Adam alayhi salam da shi da matarsa Hawwa'u su sauka ban kasa, Allah sai yake ba mu labari cewar fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, sai annabi Adam alaihi salam ya karbi wasu kalmomi daga gurin Ubangijinsa. Annabi Adam alaihi salam sai karbi wasu kalmomi daga gurin Ubangijinsa, fataba alaihi, sai ya tuba da waɗannan kalmomi da ya karba gurin Ubangijinsa bisa ga saɓon da ya yi da shi da matarsa Hawwa'u. Nan fadin Allah madaukakin sarki, fataba alaihi, malamai suka ce yana da fassarori guda biyu. Fassara ta farko, fataba alaihi, sai Allah ya karbi tuban annabi Adam. Da annabi Adam alaihi salam ya karbi waɗannan kalmomi, ya tuba da su ga Ubangiji, Ubangiji fataba alaihi, sai ya karbi tubar annabi Adam. Kenan yanzu Ubangiji ya masa afuwa bisa abin da ya yi a cikin gidan aljanna, na ci daga itaciyar da Ubangiji ya hane shi ya ci daga gare ta. To fataba alaihi, Ubangiji ya karbi tubansa. Sakamakon kalmomi da ya karba daga Ubangiji ya tuba da su, to fataba alaihi, sai Ubangiji ya karbi tubansa. Wannan fassara ta farko kenan da malamai suka yi wa wannan kalma. Fassara ta biyu suka ce fataba alaihi, sai Allah ya datar da shi da yin tuba. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, sai annabi Adam ya karbi wasu kalmomi daga gurin Ubangijinsa. Fataba alaihi, sai Ubangiji ya masa taufiki, ya masa gamo da katar, ya masa dace da yin tuba da waɗannan kalmomi. Waɗannan su ne fassarori guda biyu da malamai suka yi ma wannan gaba. To waɗannan kalmomi ne annabi Adam alaihi salam ya karba daga gurin Ubangijinsa. Wannan tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu, ta yaya ya karbi kalmomin? To mu fara da tambaya ta biyu, wace hanya annabi Adam ya bi wajen karban kalmomin gurin Ubangijinsa? Kafin mu zo mu duba ga kalmomin, malamai sun yi kokarin fito mana da hanyoyin, hanyar da annabi Adam ya bi wajen karban kalmomi gurin Ubangijinsa, da zai tuba da su ga Ubangijinsa bisa ga abin da ya aikata cikin aljanna. Sun fito mana da fiskoki guda uku. Fiska ta farko, wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce hakan nan shi da kansa ya fahimci kalmomin. Mun gane wani lokaci Allah kan yi wa bawa buɗi, da kansa sai ya fahimci kaza ba tare da an bashi, ba tare da an karantar da shi, ba tare da an nuna masa ba. Akwai wanda Allah yake masa wannan baiwar, shi da kansa sai iya fahimtar kaza da kaza da kansa. Sai ka karanta aya, kai da kanka sai Allah maka taufiki, sai ka fahimci kaza daga aya. Wani zai iya fahimtar abubuwa guda uku daga aya ɗaya, wani kuma abu biyu zai fahimta, wani ɗaya, wani ma ba zai iya fahimtar ba. Dole sai an karantar da shi, an nuna masa. Kowa da gwargwadon irin baiwar da Ubangiji ya masa. Wasu malaman suka ce da kansa ya iya ya fahimci kalmomin. Wasu kuma suka ce a karɓa ya yi daga gurin Ubangiji. Ubangiji ne ya bashi kalmomin, sai ya karɓa, sai ya yi amfani da waɗannan kalmomin wajen tuba gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai kuma magana ta uku cikin maganganun malamai, wasu suka ce ilhama Ubangiji ya masa. Ilhama Ubangiji ya masa, ya sanya masa kalmomin a cikin zuciyarsa, ta yanda ya yi amfani da kalmomin wajen tuba gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma abin da yake muhimmi ƴan uwa, ta ko ta wace hanya ce dai annabi Adam ya karbi kalmomi gurin Ubangijinsa? Sawa'un hanyar fahimta ce, ya fahimta ne shi da kansa, ko kuma Ubangiji ne ya masa wahayin kalmomin ya bashi su, ko kuma ilhamar kalmomin Ubangiji ya masa. Natijar da zamu fita da ita ita ce annabi Adam ya karbi kalmomi ta wannan hanya ko ta wancan. Mun dai fahimci cewar ya karbi kalmomi daga gurin Ubangijinsa. To waɗanne kalmomi ne annabi Adam alaihi salam ya karɓa daga gurin Ubangijinsa? Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da kalmomin nan ta fiskoki daban-daban, kusan guda goma. Sun yi ta kawo mana kalmomin da annabi Adam ya karɓa daga gurin Ubangijinsa, wanda ya yi amfani da waɗannan kalmomin wajen tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma ba za mu samu daman duba waɗannan kalmomi guda gaba ɗayansu guda goma ba da malamai suka kawo. Za mu duba wani sashe daga ciki. To shi ma wannan sashe daga ciki, saboda amfaninsa gare mu, don mu ma za mu amfana da shi a yau da gobe, rayuwarmu na yau da gobe, tunda muna aikata aikin saƙo. Kuma a nan gurin annabi Adam abin da ya yi, kalmomin nan ya yi amfani da su ne wajen tuba ga Ubangiji, kuma Ubangiji ya karɓi tubarsa. Kenan yanzu kalmomin nan idan muka duba su, mu ma muka zamanto muna amfani da su a yayin da muke aikata ayyuka na sabo, muna fata Ubangiji zai karbi tubanmu. To saboda haka yanayi na lokaci ba zai ba mu dama mu karanta waɗannan kalmomi da annabi Adam alaihi salam ya karba daga ubangijinsa wanda yayi ta tuba da su har ubangijinsa ya karbi tubansa ba. Za mu jinkirta duba waɗannan kalmomi saboda yanayi na lokaci, kuma akwai sako da kwamiti wacce take ƙoƙari wajen hidimar ciyar da ‘yan uwa da suke tsare a gidan yari da kuma wani sashe na marayu, tana da jawabi da take so ta isarwa ‘yan uwa masu bibiyar wannan tafsiri sawa'un wanda muke tare da su cikin wannan masallaci mai albarka, ko kuma wanda suke bibiyar mu a gidan rediyo ko kuma kafafen sadarwa. Za a isar da takaitaccen bayani dangane da gudunmawa da ‘yan uwa suka bayar a cikin kwanaki biyu jiya da shekaran jiya, da kuma abin da ya saura a asusu na ita kwamiti, da kuma yadda al’amarin ke ci gaba da gudana. Sannan kuma dai har yanzu dai ba za a gushe ba, ana gabatar da asusu ɗin a ci gaba da taimakawa cikin wannan wata mai alfarma, wata ne wanda ake ninninka ayyuka na bawa sama da sauran watanni wanda ba shi ba, kuma wata ne wanda yake wata na ciyarwa da kyauta da sadaka. Saboda haka dai ‘yan uwa, har yanzu dai kar mu yi ƙasa a gwiwa. Bayan mun ji takaitaccen bayanin, za a sake karanta mana nambobi na asusun ajiya wanda ake tura gudunmawa. Da fatan ‘yan uwa za a ci gaba da taimakawa. Allah ya mana tarayya cikin ladan. Bismillah.
Assalamu alaikum. To, rahoto daga wajen wannan kwamiti na marayu da kuma ciyar da gidan yaro. Kwamitin nan yana ci gaba da aiki, kuma na kada ta kawo numfa kan sami kuɗi a wannan ranar da suka yi wa. Farko dai akwai adamun kansu na ɗaya na turo dubu ɗaya, akwai Bello shi ma ya turo dubu biyu, akwai Ibrahim shi ma ya turo ɗari biyu, akwai kashi da ya turo ɗari biyu, akwai zaɓaɓɓe da ya turo ɗari biyar, akwai Iwoyi tsada da ya turo ɗari biyar, akwai Yakubu kyan ajiya ko kyan ajiya ya turo dubu ɗaya, akwai Usman Musa shi ma ya turo ɗari biyar, akwai Jama'a da Haruna ita ma ta turo ɗari biyu. Allah ya kawo da alheri. Hajiza, Hajiza Ahmad ita ma ta turo ɗari biyar, sai Okai Ibrahim shi ma ya turo ɗari biyu, Musa Salihu ya turo ɗari biyu, Jabir Muhammad ya turo ɗari biyar, Bakosha Abubakar ya turo ɗari biyu, Abdullahi shi ma ya turo ɗari biyar, Sa'adiya ta turo ɗari biyu, to ga wani ba suna mana sai shi ya turo ɗari biyu, ga wani wani ba suna shi ma na sai shi ya turo ɗari uku, ga wani shi ma ya turo ɗari biyu ba suna ba. Sai Allah ya rasa su, Allah ya saka musu lafiya. Jimilar ruɗin da aka samu a shekarar kewar an zama kwanaki kuma a yi zuwa an samu dubu talatin da bakwai da ɗari hudu da hamsin. To, Allah ya sa ka alheri. Sai dai kada ku gajiya da taimakawa kuma da madadin ka, saboda kar wannan aiki ya tsaya da aiki na ciyar da alheri da kuɗi wanda ke biyan kuɗin, sannan kuma ga kuma ciyar da marayu da taimaka masu da masu aiki. Sannan kuma cikakken rubutu za a same shi ba, saboda a sakataren baya na kuɗi zai biya ni nawa ne jimillar kuɗin da ya rage a asusu, sannan kuma yanayin yadda ake yi a cikin barkar akawun nan ba bayan akawun. Akawun ne shi ne biyu ɗaya bakwai tara biyar biyar tara tara hudu ɗaya Suleiman Attai Benzema Barisa Jimitawa biyu ɗaya bakwai tara biyar biyar tara tara hudu ɗaya Suleiman Attai Benzema. Allah ba da hikmar taimakawa a cikin Allah ga cikin masallaci ma Allah ya sa wacce shi ke rubuta da asarin wajen sakataren shi ne dawo shi sakan nawa ya rage wannan dai sakamako abin da aka samu na shekarun jiya da ta zama karatu. Allah ya sa
Masha Allah. A ‘yan uwa, Allah maɗaukakin sarki ya yi sakayya da mafificin alkhairi. Wannan gudunmawa da kuke bayarwa na wannan gagarumin aiki da ake na ciyarwa cikin wannan wata mai alfarma insha Allahu kowa Allah ya taskace masa wannan hoppasa nasa da wannan nagarta tasa kuma zai gani ranar gobe kiyama kafin ma gobe kiyama zai fara gani tun daga nan duniya. Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar duk wani abu da ka fitar daga dukiyarka ka ciyar to za a ninka maka ninkin ba ninkinsa. Wama ataitum ko?
Wama ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wama ataitum zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul muflihun.
Wannan gabar ayat ta karshe da Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ataitum min zakatin duk wani abu da za ku zo da shi na zakka na ciyarwa na tallafawa turiduna wajhallahi wanda kun zo da shi ne kuna neman yarda ubangiji faulaika humul mudifuna irin wannan su ake ninninkawa duk abin da zaka fitar na kudi a 500 a 1000 karka dauka ya tafi kenan sai kaga Allah ya kawo baka ninkin sa wanda inda baka fitar din ba lallai ka samu ninkin nasa ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bayyana cikin hadisi cewar kullun wayewar gari Allah yana wakilta mala'iku guda biyu. Wannan mala'ikan addu'a yake yi ma duk wanda ke fitar da dukiyarsa yake ciyarwa fi sabilillah Allah ya ninninka masa yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyar da dukiyarsa ka bashi ninkinta wanda ya ciyar da 1000 Allah ka bashi ninkin 1000 wanda ya ciyar da 500 ka bashi ninkin 500 wanda ya ciyar da 5000 Allah ka bashi ninkinta. Wannan addu'ar da mala'ikan yake yi kenan kuma mun san addu'o'in mala'iku karbaku ne gurin Ubangiji subhanahu wataala. To kullun wayewar gari shi wannan mala'ikan aikin sa kenan har rana ta faɗi addu'a da yake yi wa masu ciyarwa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa ka bashi ninkin abin da ya ciyar duk mai ciyarwa ka bashi ninkin abin da ya ciyar. Shi kuma ta daya hannun wani mala'ika shi kuma yana addu'a wa mai nokewa mai mammakewa yana da halin amma ba zai ciyar ba saboda shedan yana masa tilawan talauci kudin zai kare tilawar da shedan yake masa ke
ashayyan ya'idukum wal faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim.
Shedan yana muku alƙawarin talauci cewa a'a kaman mace abun ka fa ka tattala shi fa shekara da yawa wata fa yanzu yau fa 12 da saura bai kare ba fa kar fa a tsakiyar wata fa a samu akasi kar ƙarshen wata fa a rasa na tafane kar a rasa na awu kai taka tsantsan. Wannan tilawar shedan ce ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha amma kuma Allah yana muku alƙawarin gafara da falala daga gurinsa kar ku biya ta shedan saboda ai dukiyar ta Ubangiji ce kuma shike bayar ma wanda ya ga dama yadda ya ga dama ta yadda ya ga dama. Allah ya datar da mu muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Ubangiji ya karba daga gare mu ya Ubangiji ka sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukan mu ka datar da mu da datarwarka muna tawassuli da shi wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji ya biya mana bukatunmu ya Ubangiji duk wani mai bukata a cikin mu ka biya masa bukatarsa wanda ya rubuto yake bukata mu sanya matarsa cikin addu'a da za a mata tiyata ya Allah ka sassahala wannan al'amari ya Allah ka yassara wannan al'amari ka sa wannan tiyata da za a mata a yi cikin nasara a kare cikin nasara ka sa ya zama sababi na samun saukinta duk wani wanda yake fama da jinya Ubangiji ka bashi lafiya ya Ubangiji ka tashi ka fadarsa ka sanya jinyarsa ta zamanto kafara gare shi masu damuwoyi a cikin mu Ubangiji ka yaye musu damuwarsu ya Ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan masarufi kamar yadda ka karyar mana da farashin abinci ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu, ka albarkaci rayuwar mu, ka albarkaci rayuwar zurriyar mu, ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Amen.